Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 21, 25 da 16. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tun su ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5, sai radio amfani sarauniya, fara'a, nomad, download da kuma niya. Kana masu na'urar computer suna iya kama mu a kowane lokaci suka so akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa da ku yau Laraba 7 ga watan Satumba na shekarar 2016. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sabu Imam Aliyu da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
Ministan tsaro na kasar Tunisia yana kashedin cewa mayakan kungiyar ISIS da ake kora daga Libya sun nufi kudu suna shiga kungiyar Boko Haram. Akalla mutane 70 ne aka yi wa jinyar da ta shafi hanyoyin numfashin su jiya Talata a birnin Aleppo na kasar Syria. Rundunar sojin Amurka kuma ta ce wasu jerin hare-hare da ta kaddamar da jiragen yaki a Yemen ta auna su ne kan Al-Qaeda, inda ta kashe mayakan sa kai 13 ta jikkata daya.
Madalla, kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji yadda wasu suka amince cewa sun aikata ayyukan aisha.
Eh, wani lokaci ba su kiya mun gaskiya ne suna samu ba, sai su ce mun ga kaya.
Amma an ce mashin din sata ne.
Kore.
A Jamhuriyar Niger kuma ana kokari ne a duba yadda za a rage talauci.
Kwarai ko talauci fa akwai shi, muna kokarin mu dai mu ga matakai kamata a dauka dan a rage shi.
A cikin shirin mu na yamma kuma za mu kawo muku rahoto akan yadda aka fara safaran dabbobi daga jirgin kasa daga arewacin Najeriya zuwa kudanci, kuma akan wannan batu ne za ku kira mu anjima din domin ku bayyana muna ra'ayoyinku. Kana muna dauke da shirin himma ba ta garago, wanda ni da kaina ne zan gabatar. Amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labarai. Ministan tsaron Tunisia Farhad Hachani yana kashedin cewa mayakan kungiyar ISIS waɗanda ake ta sakayarsu daga tungogin su a Sirte na kasar Libya sun nufi kudu suna shiga Boko Haram. Wasu kuma sun yi yamma inda za su yi barazana ga yankin da ke arewacin Afirka. Da yake magana wani taro kan batun tsaro jiya Talata a birnin Paris, Farhad ya ce kimanin 'yan kasar Tunisia 1000 sun shiga kungiyoyi daban-daban da ke ikirarin suna jihadi, kuma da irin koma bayan da kungiyar ISIS take samu a baya-bayan nan suna iya komawa kasar, kuma babu wani shiri na tunkarar irin su a arewacin Afirka. Rahotanni da kafofin yada labarai ciki har da AFP da kuma Reuters suka gabatar sun ce duk da hasarar da yankuna da suke karkashinta da ISIS ke yi, kungiyar ISIS tana ci gaba da samun sabbin magoya baya da samun makamai, kuma tana ci gaba da kaddamar da hare-haren ta'addanci a fadin duniya. A wani sharhi da ya gudanar kamfanin dillancin labarai na Reuters, ya ce kungiyar ISIS tana kaddamar da sabbin hare-haren ta'addanci cikin kasa da kowane mako daya a kowane, wato cikin kasa da kwanaki uku a kowane mako daga watan Yuni na bana zuwa yanzu. Akalla mutane 70 ne aka yi wa jinyar da ta shafi hanyoyin numfashi jiya Talata a birnin Aleppo na kasar Syria, sakamakon abin da masu aikin ceto suka bayyana da harin guba da sojojin gwamnatin kasar suka kai a yankin. Kungiyar agaji da ake kira Syrian Civil Defense da Turanci ta ce jiragen yakin kasar masu saukar ungulu ne suka kai hari da makamai masu guba da ake kira chlorine a wata unguwa da ake kira Al-Sukkari da ke hannun 'yan tawaye. Zargin amfani da makamai masu guba ba sabon abu bane a rikicin da ake a Syria, inda duka sassan biyu suke zargin juna da amfani da su. A halin da ake ci kuma Turkiya ta ce a shirye take ta shiga duk wani matakin soji da Amurka za ta dauka nan gaba da zimmar kyanto birnin Raqqa da ke hannun ISIS, birni da ISIS din ke dauka a zaman headquarters ta, kamar yadda shugaban kasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya faɗa. Kafofin yada labaran kasar Turkiyan sun ce Erdogan ya faɗa a ayarin 'yan jarida waɗanda suke balaguro da shi kan hanyar su ta komawa Turkiyan daga taron koli na ƙasashe da suke kungiyar da ake kira G20, cewa sun yi magana kan hakan a gefen taron kolin da aka yi a China a zaman da ya da shugaban Amurka Barack Obama. Shugaba Erdogan ya ce ana sa ran jami'an sojin ƙasashen biyu za su gana domin su tattauna kan wannan batu na 'yanto birnin Raqqa daga hannun ISIS. Rundunar sojojin Amurka ta ce wasu jerin hare-hare da ta kaddamar da jiragen yaki a Yemen waɗanda ta auna reshen kungiyar Al-Qaida da ke kasar sun kashe akalla mayakan sa kai 13 da jikkata wani mutum guda cikin makonni biyu da suka wuce. A cikin wata sanarwa da cibiyar kula da yaƙe-yaƙe da Amurka take ta fitar jiya Talata ta ce an kai hare-hare uku ne a tsakiyar kasar a lardin Shabwa tsakanin 24 ga watan Agusta zuwa 4 ga wannan wata. Hakan nan cibiyar ta lura cewa har yanzu kungiyar ta Al-Qaida a yankin Arabia tana ci gaba da zama babbar barazana ga yankin da kuma Amurka. Labaran duniya ke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Sa'o'i 36 bayan jirgin ƙasa na farko mai dakon kaya ya tashi daga Gusau a arewacin Najeriya dauke da shanu da tumaki, jirgin ya isa mayanka da ake kira Oko Oba da ke Lagos babban birnin kasuwancin Najeriya. Rabon da ga haka shekaru 30 da suka wuce. Idan ƴan ƙasa suna son su yi jigilar kayayyakinsu daga wannan bangare zuwa wancan, suna dogaro ne da manyan motoci da masu jigilar kaya. Sai dai matsalar ba su da tabbas a ƙasar da take fama da munanan hanyoyi da kuma ƙarancin mai nan da can. Jigilar dabbobi daga arewa zuwa Lagos lamari ne da ake kallon su a zaman wani muhimmin ci gaba a ƙasar da take yunkurin sake farfado da jiragen ƙasar ta. Ko da shike waɗansu hanyoyin suna da kyau, wasu manyan hanyoyin suna cike da ramuka ko kuma jami'an tsaro sun kafa shingaye waɗanda suka zama tamkar kafa ko kuma hanya ce ta karɓar cin hanci da rashawa. Najeriya ta juma tana kokarin ta sake farfado da hanyoyin dogo a fadin kasar. Yau Laraba, shugaban Amurka Barack Obama ya ga gungun matasa daga fadin yankin gabashin Asia da suka hallara a kasar Laos cewa ba zai wadatar ba su yi mafarki irin rayuwar da suke hankoro samu nan gaba, tilasta tashi sai aiki domin ganin sun cimma burinsu. A wani taro da ya kunshi matasa da suke cikin shirin Mr. Obama da ya kimtsa matasa da ake kira yali, shugaba Obama ya ce a duk tarihi matasa su ne kan gaba wajen kawo canji da kuma ci gaba. Ya jaddada muhimmancin ganin kasashe sun inganta harkokin ilimi kuma su tabbatar da cewa ci gaban da aka samu su hada har da ƴan mata ba samari kadai ba. Hakanan shugaban na Amurka ya amfani da ziyarar da ya kai garin da ake kira Luang Prabang da ke can nesa cikin duwatsu wajen bayyana adawa ga ra'ayin cewa Amurka ta maida hankali kan kasar kadai, wato da Donald Trump yake ta tallatawa da zargi kan kungiyar tsaro ta NATO da kuma yunkurin gina ganuwa tsakanin Amurka da makwabciyarta. Ko da shike bai ambaci sunan Donald Trump ba, ya ce saboda girman Amurka sai ta yi wasu Amurkawa za su saki jiki su ce ba su bukatar sanin wasu sassan duniya.
Madalla sahabu Imam Aliyu kenan aka saurara da cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon daga jihar Oyo, inda rundunar ƴan sandan jihar ta kame wasu masu aikata ayyukan aisha kuma suka amince sun aikata hakan. Ga Hassan Umar Tambuwal da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta kama wasu kasattacin masu aikata laifuffuka kama da yin kudaden jabu, fashi da makami, satar mutane, satar motoci, masu sayan kayan sata da dai sauransu. Kwamishinan ƴan sanda na jihar Oyo, Mr. Samuel Damilola Adegbuye ne ya gabatar da masu laifuffukan a gaban taron manema labarai.
Today we are parading 47 notorious suspects who were arrested in connection with cases of armed robbery, cases bordering on kidnapping, burglary and stealing, and other vices.
Kwamishinan ƴan sandan na jihar Oyo, Samuel Damilola Adegbuyi, ya ce muna gabatar muku da mutane 47 da ake zargi da aikata fashi da makami, masu satar mutane, masu fasa gidaje da sata, da ma wasu laifuffuka da dama. Kwamishinan ƴan sandan na jihar Oyo ya roƙi jama'ar jihar Oyo da su tsegontawa jami'an tsaro masu laifuffuka da maɓuyarsu. Daga nan sai ji ta bakunan wasu masu laifuffuka da sayan kayan sata.
Yes, my name is Femi Fawaya. I was arrested for unlawful possession of the Nigerian fake currency. I used to photocopy it with photocopy, color photocopy machine.
Dan shekaru 68 da haihuwa mai farin gashi ga kai da fuska furfura Mr. Femi Fawoya yace an kama shi ne da kudin jabu na Najeriya shi yake buga su da wata na'ura.
Sunana Abdullahi Adamu.
Me ya kawo kana headquarter ɗan sanda ta jihar Oyo?
Abin da ya kawo ni nan headquarter ɗan sanda ta jihar Oyo, na zo a goma shi ne sayan mashin. Wayannan sun sato mashin ga su wayanda aka gama bayani da su yanzu nan sun saida ma wannan Allah Hassan, shi kuma ya saida mini.
To kai baka san cewa mashin ɗin sata bane?
Eh, gaskiya to yanzu ko na ce ban sani ba, ai bani hita.
Shekara nawa kana sayan mashin ga wannan Allah Hassan?
Ga wannan bai wuce shekara ɗaya ba, fara ganin murjunan shi, amma wajen wani bakanike ne nake ganin shi a wannan lokacin. Ya an kama bakanike mashin, shi kuma shi ke jan Hausa dun banjin yarbanci.
To daga ina kake fitowa?
Daga Niger State.
Kai ina sunanka?
Sunana Aizu Gido.
Gaskiya ne kai ka sayar mishi mashin?
Eh, gaskiya ne ina sayar mishi da mashin.
To wannan mashin ina ka same shi?
Ga su son da yaro ne, in sun bani sun kira shi sun sayar mishi.
Suna ba ka kyauta ne ko kana sai gare su ne?
Za su sayar mun ne sai wannan mai sai.
To ka san inda suka samu mashin din?
Eh, wani lokaci ba su kiya mun. Gaskiya ne suna samu ba, sai su je mun ga kaya.
Amma an ce mashin din na sata ne?
Kwarai, na sata ne, an gaya mun.
Kuma ka yarda?
Eh, na yarda.
Abubuwan da an ka gano ga masu laifukan sun hada da motoci samfurin Camry da Honda, firjin, Barbara, na'urori masu kwakwalwa, wayoyin salula, kudaden jabu, bindigogi kirar gida da waje da dai sauransu. Hassan Umaru Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To Allah ya kyauta, yanzu kuma sai jihar Kano, inda tsofin ma'aikata daga sassan ƙasan daban-daban na samar da hasken wutar lantarki suka koka akan haƙoƙinsu.
Ma'aikatan waɗanda suka kwashe shekaru 15 zuwa sama suna aiki a kamfanin da ake kiransa da suna NEPA, kafin daga bisani tsohon shugaba Obasanjo ya sauya masa suna zuwa PSCN, kuma aka sayar da shi ga 'yan kasuwa a shekara ta 2013. Sun ce har yanzu gwamnati ta gaza biyan su kuɗaɗensu na gratuity, ballantana ma su fara karɓar fansho duk wanda suka sharɗin da gwamnati ta gindaya musu.
Sunana Abubakar Abdullahi. Gaskiya fi sabilillahi na tsinci kaina a wani matsanancin hali. Na tsinci kaina ayyana ma duk an koyo min su daga makaranta, yan suna gida ga matata ma, ita ma ta makaranta take ta gaba da sakandare. Haka na hakura da koma gida. Abincin da za a ci ma ga gara yake. To muna mantini, muna san shugaban kasa mai adalci ya duba wannan abun.
Sunana Aminu Sani Zakari. Bayan an riga an ce fanar da ita an siyar mu, har yanzu kuɗin mu ba a biya mu ko naira ɗaya daga ciki ba, ba fansho, ba gratuity, kuma gashi muna da iyali, mun rasa ya zamu ga yanayi wanda ba ku ciki.
Sunana Nura Garba. Mun shiga wannan hali, wallahi yanzu yarinya ta ma ba ta zuwa makaranta.
Tuni dai waɗannan ma'aikata da basu kai ga samun haƙoƙin nasu ba daga gwamnatin tarayyar Najeriya suka kafa wata ƙungiya domin tinkarar hukumomi kan wannan batu. Malam Salisu Abdu shine shugaban ƙungiyar a shiyar Kano da Jigawa da kuma Katsina.
Takaita akwai 'yan ƙungiya ta sakamakon rashin biyan pay off ɗin da basu samu ba, suna cikin tsakamin wuya. Wasu sun samu pay off, wasu ba su samu ba, ba su samu pay advice ba, wanda yake a cikin pay advice din za ka samu kuɗin da za a biya ka na pay off da kuma na pension. Ana mana alƙawarin za a zo a biya, za a zo a yi mana screening, har yanzu ba a zo an duba mu ba, kuma gashi mun shiga wani hali. Sannan kuma na biyu, akwai wanda aka ba su pay off ba a ba su pension nasu ba, har yanzu suna nan suna kai kawo.
Batun rashin biyan haƙoƙi ga tsafin ma'aikatan hukumar ta NEPA ko kuma PSCN ya kai ga sanadiyar mutuwar wasu daga cikinsu, kamar yadda guda cikinsu ke faɗi a cikin wannan saƙo da ya aika wa muryar Amurka.
Labarin ma'aikacin NEPA da ya rataye kanshi a kan haƙoƙinsa da ainihin ba a biya shi ba, to wannan matsala ce da duk ma'aikatan NEPA masu ritaya suke ciki. Shi wannan mutum ya rasu ne a ainihin Ibadan, kuma su hukumomi ba su komi a kan wannan al'amari ba.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
Lallan shugaba da yi ne sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko a tashi sama. Lallan shugaba da yi ne sirrin zaman lafiya, in ya so ai zaman lafiya, in ya ke ko.
Daga Kano sai kuma wato jihar Niger, makwauciyar Najeriya, inda a ƙungiyoyi masu zaman kansu da haɗin gwiwar 'yan majalisar ƙasar ke neman hanyar shawo kan matsalar talauci. Ga Sulaiman Muna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lura da yadda talauci da fatara suka yi wa wasu 'yan ƙasar ta Niger katutu, musamman waɗanda ke zaune a karkara, yasa waɗannan ƙungiyoyin fafutuka haɗa gwiwa da ƙungiyar 'yan majalisar dokoki masu yaƙi da talauci don samar da hanyoyin warware ta ta hanyar gudanar da ayyuka na zahiri, kamar yadda Honorable Baraka Yusuf, shugabar ƙungiyar 'yan majalisa masu yaƙi da talauci, ta shaida mun.
Kwarai ko talauci fa akwai shi, muna kokarin mu dai mu ga matakai ya kamata a dauka don a rage shi. Talauci dai akwai shi kowane fanni cikin ƙasar Niger. Kamar yanzu kun gani kaka ce za ta suke ta yi gaba, mutane da kaka ta yi manzamnan karkara da an samu abinci sai kaga ana bazarar da shi. Kenan kaga wannan wata hanya ce wadda wani ya ce ku zo mu tallafa muku, ku je a waye mu mutane ka bisa kan sa'ada na ci maka su wadda suka samu. Wani wuri kuma mutane ne ga su nan talauci ya hana musu zama sai su bar ƙasar su su tai. Wani zai ce a je wuri wannan wuri ka abu da kuka samu muna iya mu tallafa muku, ku je a waye musu kai bisa kan tahiyan nan da suke ana tahiya da yara goye wani na shayi duka wannan. Ana iya waye ma mutane kai su saki hali.
Shugaban kungiyar Alternative Espacio Toyin Malam Musa Cangari ya bayyana cewa la'akari da yadda waɗannan 'yan majalisa ke nuna alamar yin hoɓɓasa domin samar da walwala ga talakawa, ya sa kungiyarsa haɗa kai da kungiyar ta 'yan majalisar dokoki a wannan tafiya.
A can baya mun yi aiki sosai bisan masalan karamcin abinci a ƙasarmu. Mun ga 'yan majalisa lalle suna iya su yi aiki na a zuwa gani. Suna iya su kawo kukan talakawa, suna iya su dauki niyan sa a yi doka wanda za ta kare mutane da bala'in yunwa da sauransu. Kuma tilas ne ma gare su yi wannan aiki ba tare da an sa wani son rai ba da sauransu.
Shin ko ta 'yan majalisar da ke jagorancin wannan yunkuri ke ganin takwarorinsu za su amince da shawarwarin da wannan taro zai tsayar? Tambayar kenan da na yi wa ɗan majalisar dokokin ƙasa Murtala Alhaji Mamuda.
Dole ne mu gamu mai yaƙi wannan abun, kuma an san shi ne katutu a Niger.
Talauci.
Tunda ba abin da za a yi da talauci kenan, ya kamata a yaƙi. Kuma insha Allah muna da goyon bayan duka 'yan majalisa, kuma ita kanta gwamnati na san muna da goyon bayan ta bisa kan wannan abun, wanda dole a tsaya.
Ta yaya za a yaƙi talaucin nan, waɗanne hanyoyi ne za a bi?
Za mu duba mu gani, kamar fannin noma da kiwo ya ne kamata a yi, fannin kwanciyar hankali, duka dai wani fanni da ka sani kamar fannin ilimi.
Wannan taro na gudana ne a wani lokacin da dubban 'yan kasuwar Yamai suka shiga cikin halin damuwa bayan da hukumomin babban birnin ƙasar ta Niger suka kore su daga wuraren da suke hada-hada saboda zargin su da kafa shaguna a wuraren da doka ta hana. Matakin da wasu masu sharhi ke ganin zai yi illa sosai ga tattalin arzikin ƙasar, wacce dama jama'ar ta ke kokawa akan rashin kuɗi a hannu, kamar yadda gwamnatin da kanta ta bada sanarwar rashin wadatattun kuɗaɗe a aljihunta a dalilin kwaduwar farashin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa a kasuwannin duniya, in ji ta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Muna Barma, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu muna ƙarfe 12 saura na rana. Ga shirinmu na gaba.
Imma ba ta garago. Jama'a barkamu da warhaka, da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Himma ba ta garago. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya ne inda bakon namu ya ce idan dai batun abincin gida ne musamman Ghana ko kuma Afirka, anan kam ba su marmarin gida. To Muhammadu, tunda ba ku asaran abincin gida kuma ka ce kana kai ziyara gida lokaci-lokaci, kenan ba ku damuwa da yin aiki gida tunda kana zuwa akai-akai, ko kuna aiki na musamman abin da ya shafi kuɗi da makamantansu?
Kuma kuɗi da muke bayarwa yanzu haka, in idan na aika za a yi sallah na aika $500 ya ishi gida duka kowa.
Kowa zai samu ya amfana?
Kowa ya samu nashi.
Kana da iyali a can gida Ghana kenan?
Ina da iyali gida da yara huɗu, maza biyu da mata biyu.
To in haka na ne, me yasa ba za ka kawo su na New York ba?
To na so in kawo su, amma kaga Amurka na da abu guda, ya kamata kamin ka zo da yara, ka zo da iyali, ka shirya, ka samu wuri yanda ya kamata, wato kana da sarari yanda zaka iya kai kuma gurin tarbiyyar da zaka yi ma yaranka su tashi yanda ya kamata. Don yanzu haka ina magana da kai daga Ghana, yara na fana wato haddan Alkur'ani, to bana son in bata musu karatu na musulunci saboda suna haddace Alkur'ani, ban son in zo in dauke su in kawo su kai tsaye, kaga karatunsu kuma shi
ya samu tangarda.
ya samu tangarda wurin to abin da yasa kenan ina takasun san ina tsara ne ina
ruwan bakin gatari to amma sautari wasu waɗanda suka zo idan muka zanta da su ko na zanta da su akan wannan shirin zaka yi sun ce in su da hali za su ce mutane kan ma su saki su zo nan saboda zaman nan sai ka shirya sai ka zama mai jajircewa ba ban shirya
in ka san mu kanka lokaci domin idan ka zo da iyali ya kamata ka jajirce ne wurin karatunsu wurin kulawa da su kakka bari ka bar su zama maka su ne yan uwayenka su ne kuma yaranka su ne kuma kanninka su ne abin firinka ko me za ka yi tare za ku in ka yi haka nan zai baka mamaki yanzu haka zan shiga masallacin mantofin ba yaro Qur'ani zai maka karatu shi ka ce gida ne aka koya mai karatun Al-Qur'ani ce baka mamaki kuma nan ga New York ake wannan sannan kuma akwai makarantun da yake an aje suke zaman kansu saboda in baka son yaron ka ya tashi da irin halayyar mutanen garin nan to akwai wayannan makarantun ta gani zaka yi kai wannan amma in ka san baka iya aika wannan abin saboda kar gobe Allah ya kama ka kawai ka bar yaran nan gida in idan sun girma lokacin nan din yanda zaka yi kafa da musu din shi a zo da su garin nan kaga ba su da matsala sun riga sun samu tarbiyyar gida suna da kuma takardan garin nan in sun shigo kamar mutum ne ya shigo masallaci da alwallan shi ce sallah
to ina me zaka ce game da dangantakan su masu masaukinku ina nuna mutanen kasan
eh mutanen kasa to kaga nan da yake suna girmama mutum in yana riko da gargajiyan shi yana ganin matukar cewa shi gargajiyan shi ne ba zai yadda nashi rikin wani ba shi yasa in sun ga kana wannan girmama ka suke kwarai domin su da sturun suna nuna cewa kana da freedom na expression mana
duk wani abin da kake faɗa
yancin fanin abin da kai kake ganin ya dace da rayuwanka na yau da kullum da kuma abin da yake ya danganci al'adunka na asali inda ka fito
ba ka da matsala da su kenan idan ka biye ma waɗannan saudakawa kamar yadda suka tsara
eh ta an ka bi ka'idan gade ba za ka samu wani matsala ba eh kuma ka sa roƙon Allah domin Allah shike komai eh idan Allah ya karbi roƙonka a yaro ya tashi garin nan ya baka mamaki ya shiryu ya zama musulman kwarai har ya zo kai da kanka wata rana in ba ka nan ma ya tuna da kai ya maka ya ina da ƴan uwayen da yake son iya yin wannan makwabta da yake son duba yaran nan sun tashi sun zama mutanen kirki garin nan ba su wasa da musulunci daidai da zuwa juma'a suna zuwa juma'a duk wani abin da ka sani na musulunci na addini duka suna aikata shi cikin su guda yanzu haka likita ne
amma
sai wasa da iyali
sautari wanda za su yi magana ko kuma wanda suke hangen nan kasan daga nisa suna mata mummunan fahimta musamman akan wannan batu da kake yi yanzu nan me zaka ce masu irin wannan nanu
kaga wayannan su watan kusan kaman basu san gaibu ba abinda baka gani ba wani yana zaune ci wannan kai da baka gani ba gaibu ne kanka to she ta su suna gida abinda suke ji ne ai in ka zo Amurka ko ka je kasashen turai watan kaman rayuwa na kwance ne kawai da ka zo zaka samu kudi kai sai lamarin ba haka nan bane yanda zaka jajirce gida ka duba iyali haka ake yi nan ma kusan kaman nan ya kamata ne kai da kafa ko bayushe kana kula da iyali don ku samu cewa sun tashi yanda ya kamata sa'an nan kuma nan ba a zukewa wurin aiki kamar yanzu haka da na koro muka aiki uku nake
eh haka ce
idan an kira ni kai sai kowanne suka kira shi sai yanda zan shirya in je yi wannan aikin nan
ba a zama wani ya taimaki wani
yawa wani bai taimaka ba wani
ba na aikin komi na dogara wannan
ne lafiyanka
wannan
naka ne kawai kana roƙon Allah kar ka kwanta ko ka tashi da saran kai naka ne kana nan lami lafiya ka tashi gari aiki da safe ka komo da daddare in kuma wani aiki ya bullo na dare ka zagaya da mota shi ta yanzu haka ina magana da kai in idan an email ina gobe ya kamata in je in aiki na iya tashi kafin lokacin wannan aikin ya kai ina tuki kamin in shiga court na samu dala 100 da na shiga court nayi tafarta ko da minti 30 ne na fito ko awa daya an bani dola 230 ba ya zama
330 a rana guda
yawa
in ka fasara shi zuwa kudin Ghana kudi ne
masu tarin yawa
to masu aure yau ma kamar kullun a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin inda za mu tashi yanzu a madadin bakon namu Muhammadu Laminu dan asalin Ghana mazauni birnin New York
da Chubairo Jiodone da daidaita sautin shirin. Ni Ladan Ibrahim Auke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Raga da busa she ta kerga in jifulani raga babu busa she raga babu busa she dajin Allah lale
adalla mun zo ga shirin mu na sakonnin da kuka aika muna.
Daga Buba mai gowar gashuwa, DOA ku ga yawo gwamnatin jihar Yobe, demokradiyya ce ta kai shi kan kujerar gwamna, kuma ku sanar da shi duk ma'aikatan da yake cirewa su ne suka masa yakin ya dare kan kujera. Don haka, yayi hattara da fushin talakawa, duk da ma yana mulkin na ƙarshe ne. Dakarun gwamnatin ƙasar Syria da suke jefa bombabai masu ƴaƴa da ke dauke da sinadarin chlorine a Aleppo, wanda ya jikkata jama'a da dama, hakan bai dace ba, domin yakan shafi wanda bai ji ba bai gani ba. Daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Yan majalisin tarayya na jihar Bauchi da kuma gwamnatin jihar Muhammadu Abdullahi Abubakar ya kamata ku sani cece ku ce da kuke a tsakanin ku ba zai amfanar da jihar ku da komai ba sai dai ƙara kawo rarrabuwar kawuna a tsakanin ƴaƴan jam'iyyar ku. Kamata yayi ku zauna ku dinke duk wata baraka da ke tsakanin ku domin ciyar da jihar ku gaba. Daga Mahmud Salihu ƙauren Namoda jihar Zamfara. Salam BOA Hausa, ku ga yawo gwamnatin jihar Borno cewa ya kamata su yi taka tsantsan wajen mai da ƴan gudun hijira a garuruwansu domin gudun kada a yi kitso da kwarkwata, ma'ana ƴan ta'addan Boko Haram. Naziru Abubakar Sabo Gusau. Daga Ado Salati Goma ga Annabi Rijau, da Yusuf Mega mai Gombawa, da Bashar Kansala mai tukunya ɗirin daji, da Alhaji Garba mai ƴan kunni a garin Rijau. Salam BOA Hausa. Don Allah ku isar mana da kokenmu ga shugabanninmu na karamar hukumar Rijau da cewa don girman Allah da manzon shi su gyara mana wutan nefanmu ta garin Rijau. Don yau wata biyar kenan rabonmu da wutan nefa a garin Rijau, sai dai wutan murhu kawai. A ƙarshe muna roƙon Allah ya ba su ikon gyarawa, amin, don darajar Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam.
Yanzu muna ƙarfe 11 da minti 26 na safiya. Ga kuma shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Ministan tsaro na ƙasar Tunisia Farhad Hachani yana kashedin cewa mayakan ƙungiyar ISIS waɗanda ake fatattakar su daga tungoginsu a sirti na ƙasar Libya sun nufi kudu suna shiga ƙungiyar Boko Haram, wasu kuma sun yi yamma inda za su yi barazana ga yankin da ke arewacin Afirka. Da yake magana wani taro kan batun tsaro jiya Talata a birnin Paris, Farhad ya ce kimanin ƴan ƙasar Tunisia 1000 sun shiga ƙungiyoyi daban-daban da ke gidarin suna jihadi, kuma da irin koma ba da ƙungiyar ISIS take samu a bayanan suna iya komawa ƙasar, kuma babu wani shiri takamamme a ƙasar ko kuma a yankin baki ɗaya na tunkarar irin waɗannan mayaka. Akalla mutane 70 ne aka yi wa jinyar da ta shafi hanyoyin numfashi jiya Talata a birnin Aleppo na ƙasar Syria, sakamakon abin da masu aikin ceto suka bayyana da harin guba da sojojin gwamnatin ƙasar suka kai kan yankin. Ƙungiyar agaji da ake kira Syrian Civil Defense da Turanci ta ce jiragen yaƙin ƙasar masu saukar ungulu ne suka kai hari da makamai masu guba da ake kira chlorine a wata unguwa da ake kira Al-Sukkari da ke hannun ƴan tawaye. Zargin amfani da makamai masu guba ba sabon abu bane a rikici da ake yi a Syria, inda duka sassan biyu gwamnati da kuma ƴan tawaye suke zargin juna wajen amfani da makaman. Rundunar sojojin Amurka ta ce wasu jerin hare-hare da takaddamar da jiragen yaƙi a Yemen waɗanda ta auna rashin ƙungiyar Al-Qaeda da ke yankin Arabia sun kashe aƙalla mayaƙan sa kai 13 da jikkata wani mutum guda cikin makonni biyu da suka wuce.
To ma dalla da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayan sa. Yanzu Ahmad Dunkwa da kuwa nan sashin Hausa musamman shi Sahabu Imam Aliyu da ya tayar gabatarwa, da Julie Gresham wadda ta ba da umarni da injinin mu Misha Dimbiski. Sai ni Ladan Ibrahim na gabatar. Yanzu kuma ga Halima Jimirau da Usman da za su gabatar da shirin mu na yau da gobe, kuma maudu'in abin da za su tattauna akai yau shine ba da hayan filayen noma tsakanin ƙasa da ƙasa. Shi ne abin da za su tattauna a cikin gaba da saurare lafiya.